أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا شابيه قوات رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin dasawa a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wuri mai albarka. Karatunmu da ya gabata mun je ƙarshen suratu Fussilat. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi farkon suratu Shura. Suratu Shura ita ce sura ta 42 a jerin surorin Al-Qur'ani mai girma, tana da ayoyi 53. Na'am, bismillah.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
نعم سورة الشورى wannan shine sunanta wanda ta shahara da shi. An kira ta da suratu shura, kalmar shura tana nufin shawara, domin saboda a nuna muhimmancin shawara a cikin zamantakewa ta al'ummar musulmi, muhimmancin shawara cikin lamari na jama'a ko na lamari na mutum shi kadai. Saboda haka wannan surai ta samu wannan sunan mai girma, suratu shura shine sunanta mafi shahara. Amma banda shi ana kiranta da suna suratu Hamim Ayn Sin Qaf, kamar yadda surori ana kiransu da wato farkonsu, to haka ana kiranta da suratu Hamim Ayn Sin Qaf, kamar yadda wannan suna Imam al-Bukhari ya kira ta da shi a cikin Sahih al-Bukhari lokacin da yake zance akan ta cikin kitabun tafsir, haka ma Tirmidhi da sauran malaman hadisi kuma su malamai na tafsiri sun kira ta da wannan suran suratu Hamim Ayn Sin Qaf. Sannan akwai wanda suka kira ta da suratu Ayn Sin Qaf suka hudda Hamim kin gaba ɗaya. To wannan sune sunayenta mafi shahara. Imam Suyuti a cikin littafin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an bai zana ta ba daga cikin sunaye surorin da suke da suna fiye da guda. Dan haka kenan suratul shura an fi sanin ta da wannan sunan nata suratul shura. Sannan suratul shura a jerin sabkar surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce sura ta 69. A jerin sabkar surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce sura ta 69. An saukar da ita ne bayan sabkar suratul kahfi, kenan bayan ta kuma aka saukar da suratul Ibrahim. Kenan suratul kahfi ita ce sura ta 68 a wajen sauka, sannan bayan ta sai aka saukar da suratul shura ita ce ta 69. Bayan suratul shura sai suratul ibrahima ta sauka ita ce sura ta 70 a jerin saukar surorin Al-Qur'ani mai girma. Suratul shura tana da ayoyi guda 50, kenan an rubuta ta da ayoyi 50 amma a lissahin Makka da kuma lissahin Madina da kuma lissahin Sham da kuma lissahin Basra ayoyinta guda 50 ne, amma a lissahin Kufa ayoyinta guda 53 ne. Suratu Shura an rubuta ta da kalmomi wato kalma 866, kalma 866. Sannan an rubuta ta da harafi 3,588. Sannan suratul shura makiyya ce a bisa tsarin malamai na ulumul Qur'an wanda suka ce in aka ce sura makkiya ce yana ana nihin ta sauka kamin hijira ko da ba cikin makka ta sauka ba in dai kamin hijira ta sauka to ita ce makkiya wanda niyya kuma wadda ta sauka bayan hijira ko da ba cikin madina ba ko da cikin makka ta sauka in dai bayan hijira ne to wannan ita ce madaniya don haka ita suratul shura kamar yadda Suyuti ya faɗi a cikin al-itqan da ijma'in malamai cewa tana cikin surori wanda aka saukar da su a makka kenan makkiya ce duk da wasu malamai sun ware wasu ayoyi cikin ta sun ce su ayoyin a madina aka saukar da su kamar ibnu abbas da almajiransu an samu sun ware wasu ayoyi cikin sura to amma abin da ya shahara ita dai suratul shura tana cikin surori waɗanda aka saukar da su a makka don haka suratul shura makkiya ce Suratu Shura tana tattaunawa ne akan abinda surori wanda aka saukar da su Makka suke tattaunawa. Yawancin surorin da suke makkiyai to zaka ji suna tattaunawa ne bisa kan wato maudu'i na tauhidi, kadaita Allah, maudu'i na annabta da kuma sakon manzanci, maudu'i na tashi bayan mutuwa, maudu'i na sakamako da Allah Ta'ala zai ba bayan shi a ranar alkiyama. Waɗannan maudu'an mahi yawanci su ne maudu'an da surorin da aka saukar da su a makka suke tattaunawa a kai. To suratul shura ita ma maudu'in ta bai huta daga cikin waɗannan duk da ta ba da ƙarfi a wajen tattaunawa a kan wato saƙo na manzanci da kuma abin da ya shahi wahayi wanda Allah Ta'ala ya saukar. Suratul shura bayan bismillahir rahmanir rahim an buɗe ta da kurman baki ko kuraman bakake shine ha'un da mimun da ainun da sinun da kafun wannan kuma salo ne daga cikin salo guda goma wanda aka buɗe surorin alkur'ani da shi inda duk farkon tafsirin kowace sura yawanci muna gayin wasu daga cikin salon wani lokaci ma mu gayi salon guda goma duka to kaga cikin salo guda goma wanda ake buɗe surorin alkur'ani da shi akwai salo na buɗe surori da hurufin tahajji to wannan salon an buɗe sura 31 babu da wannan salon da haka sura kenan 30 ba ɗaya ka buɗe shi da irin wannan salon to suratul shura tana cikin jerin surorin nan guda 30 ba ɗaya waɗanda aka buɗe su da harufa wannan surori 30 ba ɗaya wasu su an buɗe su da harufa ƙwara ɗaya-ɗaya kamar wacce sura Al-Ra'd da wace bari hakanan yaran kaya kamar nun wannan harafi ɗaya ne ko haka ma sad haka ma qaf harufa guda-guda ne akwai wadda aka buɗe da harufa bibibi an ramma ba don misalin ko guda biyu ko uku ko huɗu ko biyar ta masha Allah da nan kaga hamim ana cewa hawamimu saba kenan su bakwai ne ko wanda aka buɗe da hamim ha'un mimun hamim cikin bakwan dai ba mu san wacce ce azaran mai karanto ba da ta yace hamim ke to sannan akwai ya sin kaga ya sin ya ul sin akwai kuma wannan faha ita ma faul da haul kenan akwai cikin surorin nan akwai wanda ake budewa da harafi guda-guda akwai wanda da harafi bibiyu akwai masu harafi uku-uku masu harafi uku guda uku a daren mazi kawo
alif lam
wa alif lam mim su biyar ne ko su hudu ne a ramu na'am wagga ta ina ce ita ta bakara ce to sai wacce kuma
alif lam alif
na'am to a ramu ya ce alif lam mim kadai su da yawa akwai ta suratul bakara akwai ta ali imran akwai ta suratul rum ko rum ma alif lam mim ce akwai ta suratul luqman kuma ko da ta ankabut sajada fa ita ma alif lam mim ce to kenan alifun, lamun, mimun. Waɗannan harufa uku uku ne ko? Ga alif, lam, ra. Alif, lam, ra ko? Suma harufa uku uku ne. Akwai alif, lam, ra. Yunus, alif, lam, ra ce ko? Da Hud, da Yusuf, da Hijir. Da wata ce ko da Ibrahim ko? Duka waɗannan alif, lam, ra ne. Kenan duka an buɗe su da harufa uku uku. Now, akwai waɗanda aka buɗe da harufa huɗu huɗu. Su guda ɗarar mazikawo ko ƙorabin hudu, wanda aka buɗe da harufa hudu hudu. Na'am, ka misali a ram.
Kaf, ha ya ayin sod.
Guda biyar ne ko?
Alif lam mim ra.
Na'am, a ram ya kawo alif lam mim ra. Suratul Ra'd kenan? Na'am, kenan suratul Ra'd an buɗe ta da harufa guda hudu, da alifun, da lamun, da mimun, da ra'un. Suratul Al-A'raf ita ma haka nan ne ko? Ita ma alif, lam, mim, sad, harufa guda hudu. To akwai surorin da aka buɗe su da harufa guda biyar biyar. Kamar wannan sura da take gaban mu ko? Suratul Shura. Ha'un, mimun, ainun, sinun, qafun. Haka ma Suratu Maryam, kaf, ha, ya, ai, sad. To babu shidda shidda ko akwai aram? Na'am. Kenan biyar biyar ne daga wanda aka buɗe da harufa ɗaya-ɗaya har zuwa harufa biyar. To wannan sura Suratu Shura tana cikin surar da aka buɗe ta da harufa guda biyar. Waɗannan harufan a wajen gayin ma'anansu malamai sun kasu kashi biyu. Akwai malaman da suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Cikin wanda suka ce haka a wajen fasara su akwai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, akwai Umar ibn al-Khattab, akwai Usman ibn Affan, akwai Ali ibn Abi Talib khulafa'ur rashidun a dunkule, akwai Abdullahi ibn Mas'ud yarda Allah tabbata a gare shi, akwai Ubayy ibn Ka'ab, Ubayy ibn Ka'ab, akwai wannan Aisha radiyallahu anha, akwai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu a wata riwaya daga cikin riwayoyin shi, akwai daga cikin tabi'ai irin su Mujahid da sauransu. Duka sun ce Allah shi kadai ne yake banta da sanin abin da yake nihi da waɗannan harufan da ake bude surorin Al-Qur'ani da su. Akwai kuma malamai wanda suka ce a suna da ma'ana. Suka ce wannan harufan, aka ce Allah bai sabkar da wani abu ba wanda baya da ma'ana cikin Al-Qur'ani. Da haka suna da ma'ana. To wanda suka ce suna da ma'ana kuma sai suka yi sabani a wajen ma'anai. Daga cikin su wasu suka ce sirrurruka ne na Al-Qur'ani, shine ma'anarsu. Dan haka kowanne wani sirri ne na musamman, boyayyen sirrurruka Allah ta'ala ya saukar. Ali ibn Abi Talib yadda Allah tabbata gare shi yace inda mutane za su kyautata iya hada waɗannan harufan, to da sun gano wasu sunayen Allah masu tsarki masu girma. Sai ya bada misali yace kaga in ka hada alif lam ra da ha mim da nun, to su ukun nan za su baka Ar-Rahman. Yace wannan ba karamin suna bane ba, sunan Allah ne mai girma Ar-Rahman. Yace to wato dukkanin waɗannan harufan da aka bude su, wato akwai wasu sunaye na Allah masu tsarki wanda suke dauke da su. Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata gare shi yace alif lam mim ma'ananta ana Allahu a'lam. Yace kuma kowanne harafi daga ciki ya kumshi wani mabudi daga cikin mabudai na sunayen Allah. Kenan kaga in ka dauka haka nan ha mim da ain sin qaf, kuma kowanne harafi zai zama farkon wani mabudin wani suna ne daga cikin sunayen Allah masu girma. Wasu malamai sun ce wannan kawai sunayen surori ne. To kaga wanda suka ce sunayen surori ne kam, dama ana kiran sura da farkon sunanta ko? To amma sai dai wasu harufan sun maimaitu. Aka kira aka ce ha mim to wace ce cikin surorin? Aga abin sai zama ba a gane ba. To akwai wanda suka ce waɗannan rantsuwa ce Allah ya yi a farkon kowace sura, duk inda aka kawo su to rantsuwa ne. kenan sai zama hami ma'ayin sin kaf rantsuwa ne Allah ya rantsuwa ya ce kadalika yuhi ilayka ko akan wannan fasarai ta su akwai wanda suka ce wato waɗannan harufan gaba daya kowanne harafi daga cikin harufan nan to bai da wata ma'ana in banda kawai shela kamar ana nihin dawo da hankulan mutane suka ce abinda ake nihi da su kenan ana son a dawo da hankulan mutane bayan kafirai sun yi wasiya da ka saurari alkur'ani a dora wasa ana karanta shi to sai zama yanzu in an zo saukar da shi sai a ce ha mi sai kafiri ya dawo da lissahin shi to bi ake nihi da ha'un kuma da mim sai Allah ya kawo zancen Qur'ani suka ce daga cikin dalilansu domin saboda mahi yawan wannan harufan bayan ambatan su za a ga zancen alqur'ani yake biyo baya kamar yadda Allah ta'ala ya ce sad
sad
na'am
wal qur'ani bidhikr
alif lam mim farqan baqara
alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi
taha
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
قاف
قاف والقرآن المجيد
إذا كانوا بسيه جمع هي يوش دي أم فديس وتوزن شان القرآن يكي بيوبايا kenan kamar an nun an kawo harufa wanda za su cilasta kowa hankalin shi ya dawo in hankalin ya dawo sai Allah ya ce tilka ayatul kitab ko kuma ya ce wato kamar da ya ce na alif lam mim sai ya ce zalikal kitab la raiba fi kenan sai zama duk in an kawo su to zancan alqur'ani ne ake kawo wa kenan salo ne aka canza na sabkar da shi saboda a ci da samu kowa sauraron shi wasu malamai sun ce wannan harufan da Allah ta'ala ya bude harkon surori wasu surori na alqur'ani da su to kamar takaicewa ne akan wani abu da ake son a faɗi a wata kalima amma sai a takaice ta a cikin ha'un da mimur kadai suka ce larabawa sun dora amfani da irin wannan salon tun a lokacin jahiliya suka bada musallai qulna laha ifilana faqalat qaf qulna laha ifilana mun ce mata ki tsaya faƙala sai ta ce ƙaf tana nihin waƙaftu na tsaya kenan ƙaf da ta ce ma'anar shi taƙaice waƙaftu ne da wannan kalmar na waƙaftu sai ta amfani da ƙafa kaɗai ko da su suka ce shi ma irin wannan salon ne suka ba da musallai da yawa cikin waƙe-waƙe na larabawa na cewa akwai irin wannan musalla to ala kulli hal mu za mu ce Allah ta'ala shi kaɗai ya san abin da yake nihi da waɗannan harufan guda biyar ha'un da mimun da ainun da sinun da qafun Allah ta'ala ya ce kazalika yuhi ilayka kamar haka ne yake wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika kuma yake wahayi zuwa ga waɗanda suke na gabaninka wane ne yake wahayin nan Allahu Allah al-azizu mabwayi al-hakimu mai hikima lahu ma fis samawati wa ma fil ard shi yake da abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne shi kadai wa huwa al-aliyu kuma shine madaukaki al-azim mai girma Allah ta'ala yace kadhalika kamar haka kaga wannan kafun harfu tashbihin ne go harfi ne na kamantawa ai ana nihin kamar yanda Allah yayi wahayin wannan surai to kamar haka ne Allah ta'ala yake yin wahayi zuwa gare ka kuma yake yin wahayi zuwa ga annabawa na gabaninka kenan wannan Allah ta'ala ya nuna a cikin ayan nan yin wahayin da Allah ta'ala yayi na wannan surai to kamar yanda yan maka kamar haka ne yayi wahayi zuwa ga annabawa amma sai dai bai gai sunan annabawan ba anan ko amma ya faɗi sunan su a wani waje kuma ya nuna cewa ba dukkanin annabawa bane Allah ya ma wahayi a wasu ya yi masu wato wahayi wasu kuma ya ba manzalansa sallam labarin su wasu bai bashi ba a suratul nisa Allah ta'ala yace inna auhayna ilayka
inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin والنبيين من بعده
نعم
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإبراهيم وإبراهيم
وإبراهيم Allah ta'ala yace inna auhayna ilayka lalle ne mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin go kaman da muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawa a bayan shi sai Allah ta'ala ya zano sunayen annabawan auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat duka wadannan Allah ta'ala yace mun yi wahayi zuwa gare su Don haka Allah ya ce kazalika kamar haka ne yuhi ilaika Allah ya yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika kuma ya yi wahayi zuwa ga annabawa na gabaninka wanda Allah nan da yake wahayi shine al-azizu mabwayi al-hakimu wanda yake mai hikima kenan wannan al-azizu da al-hakim sunayen Allah ne masu tsarki Allah ya rahi wannan zance da shi na wahayi ko kamar yanda cikin suratul nisa'i ma da ya kawo zancen wahayi ya rahi zancen da waɗannan sunayen domin suna nuna al-aziz kenan mabuwayi ne wanda babu mai imai al-hakimu kuma mai hikima ne yana dora komi inda ya dace in kaga yayi wa annabi wahayi to ya zabe shi kuma annabin ya cancanci ayi mai wahayi in kaga bai maka ba wai ba ganin ka bane yana ganin ka ya san da kai ya san kai baka cancanci ayi maka wahayin bane yasa Allah ta'ala da ya gayi zancen wahayin a suratul nisa sai ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka
wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allah Musa mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin الناس على الله حجة بعد الرسل
نعم
وكان الله عزيزا حكيما
kaga ga bayan Allah ta'ala ya zana annabawan da yamma wahayi sai ya ce rusulan mubashirina wa mundirin manzanni ne masu albishir kuma masu gargadi da jan kunnai li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul domin ya zamanto mutane ba su da wata hujja bayan zuwan manzanni da za su gaya ma Allah sai Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima ne kenan in Allah ya kawo zancen wahayi to sai ya rihe zancen da waɗannan sunayen masu girma masu daraja wanda suke nuna izza kuma suke nuna hikima cikin tsarin shi sai sanan ma Allah ta'ala ya ce wato ila allazina min qablika allahul azizu alhakim sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga lahu wannan akwai gabatar da taqdimu ma haqquhu ta'khiru fi alhasr daka yana nuna allah subhanahu wa ta'ala lahu wahdahu nashi ne shi dai tal shi kadai yake da ma fis samawati duk abun da ke cikin samai wa ma fil ard duk abun da ke cikin kasai mulkan wa khalqan wa abidan mulkin shi ne halittun shi ne bayin shi ne kalkashin tsarin shi suke gaba daya lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai Allah ta'ala yace wa huwal aliyu kuma Allah ta'ala shine madaukaki al azim wanda yake mai girma al aliyu Allah madaukaki ne ta kowane bangare madaukaki ne sunayen shi madaukakan sunaye ne sifofin shi madaukakan sifofi ne zatin shi madaukakin zati ne domin saboda zatin shi baya ta kudayya da zatin halittun shi zatin shi yana sama ga dukkanin halittun shi kisa yake Allah ta'ala yana saman samai gaba daya ko kamar yanda Abdullah ibn Rawaha yake shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i taqil wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu al-mala'ikatu ash-shidadu mala'ikatu al-ilahi musawwimina daka Allah subhanahu wa ta'ala wato yana madaukaki ne shi ya daukaka akan dukkanin halittun shi gaba daya da zatin shi madaukaki ne da sifofin shi madaukaki ne da sunayen shi madaukaki ne wato madaukaki ne da ma'anar wato al-ulu uluu zat wa uluu sifa wa uluu wato dukkanin uluu da dukkanin ma'anar shi To wannan sifofin guda biyu ko kuma sunayen guda biyu da Allah ta'ala ya rihe wannan ayar da su wa huwa al-aliyyul azim, haka Allah ya rihe ayatul kursiyyi, aya mafi girma cikin ayoyin al-Qur'ani, ya ce wala ya'uduhu hifzuhu
wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim.
Haka suratul Ra'd ya ce alimul ghaibi wa shahadatul kabir,
alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al.
Haka a suratul Nisa Allah ya ce inna Allaha kana aliyyan kabira,
inna Allaha kana aliyyan kabira.
A suratul wannan a suratul Baqara ayatul kursi Allah ta'ala ya ce samai da kasai wato kula da su da tsare su baya wahalar da Allah baya gajiyar da shi, sai ya ce wa huwa al-aliyyu al-azim, kuma shine ma daukaki wanda yake mai girma. Haka Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi wash-shahada, shine masanin gaibi, shine duk abin da ya buya Allah ta'ala ya san shi, abin da yake bayyane Allah ta'ala ya san shi. Sai ya ce al-kabir, wanda shine wato mai girma, al-muta'al, wanda yake madaukaki. Haka Allah madaukaki ya fadi a suratul Nisa, bayan Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kun bayan Allah ta'ala ya ambaci wato dokoki tsakanin maza da mata, a ƙarshe sai ya ce fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila, sai ya ce innallaha kana 'aliyyan kabira, idan dai matan ku sun yi maku da'a akan wannan rikicin, akan abinda kuka yi rikici akan shi, suka yarda suka yi da'a, to kar ku nemi wata hanya ta daban ku cutar da su. In ji kake kana sama gare ta, to inna Allaha kana aliyan, Allah shine madaukaki, sannan kuma shine kabira, shine wanda yake mai girma sama ga kowa. Don haka nan Allah ta'ala ce wa huwa al-aliyyul azim, sai ce mi
takalu samawati yatafattana min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. نعم. الله تعالى يأتي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. سمي سنة قصص تتعجي دقى سمس. والملائكة يسبحون بحمد ربهم. كما ملائكو سنة تسبيه حقيدة قوديا قوبان جيجوس. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, kuma suna roƙon gafara ga wanda ke bisa ban ƙasa. Ala ku saurara, inna Allaha huwa al-ghafurur rahim, lalle Allah shine mai gafara mai jin kai. Allah ta'ala ya ce takadu samawati yatafattarna min fawqihim, sammai suna kusa su tattage su tattarɗe daga saman su. A wata kira'a yakadu samawati, in an karanta takadu samawat, kina an ce takadu ne saboda as-samawat wato mu'annatha ne, in kuma an karanta yakadu samawat saboda ta'anisin shi ba haqiqi bane ba, to kuma duk wanda ta'anisin shi ba haqiqi bane kenan ya halatta ayi amfani da dhamiri na mu'annas ko muzakkar gare shi. To dan haka Allah ta'ala ya ce takadu samawatu yatafattarna, wannan takadu wato kada yana cikin af'alil muqaraba, wanda suke nuna takadu samawatu kenan, ma'ana kadat qarabat, sammai sun kusa, yatafattarna, yatafattarna akwai kira'a da ake karanta takadu samawati wato yanfatirna, yatafattarna min fawqihinna, yanan yatafattarna shine ma'ana su caccage su daddare su wawwazge su tattazge su babbarke, ya ta sammai sun kusa su cagi su dare su barke su kece su yage. To me yayi zahi sammai suka kusa su cagi? To nan malaman tafsiri suka faɗi wato dalilai guda biyu. Akwai wanda suka ce dalilin da yasa sammai suka kusa caccagewa, dalilin shine saboda tsananin ganin girman Allah da jin tsoron Allah da kuma haiban Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa suka kusa tsaccagewa. To wannan dalilin da suka gai Al-Qur'ani yana goyen bayan shi, lalle sammai suna ganin girman Allah, suna jin haiba na Allah, suna jin tsoron Allah, saboda haka suna kusa su tsaccage saboda girman nashi da haiban nashi da kuma irin yanda suke kaddara Allah. To wannan kamar fadin Allah ta'ala ne, da yace inna aradna al-amana
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha.
Allah ta'ala yace lalle ne mu mun bujiro da amana akan sammai da kasai da duwatsu suka ki karban wannan amanai wa ashfaqna minha suka ji tsoranta. Aga na wurin ashfaqa ne shine sun ji tsoro ko to jin tsoron kar su zo su saba wa Allah, jin tsoron girman Allah shine yasa sammai suka ki karban amanar da aka bujiro musu. Dan Adam ya tara kanshi ya dauke ko wa hamala hal insan. To dan haka kenan kaga wannan ayat ta karfafa cewa jin tsoron Allah da girman shi shi yasa sammai suke kusa tsaccaye. To sannan kuma babban abin da yake karfafa wannan ma'anai da malaman tafsiri suka faɗi cewa saboda jin tsoron Allah ne, domin anan an ce wa huwal aliyul azim, an faɗi girman Allah da ɗaukakan Allah. To sai zama saboda wannan girman na Allah da ɗaukakan shi sammai sun kusa tsaccaye su daddare. Haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul Nahl, walillahi yasjudu ma fis samawati
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَقُولُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
Kaga anan da Allah ta'ala ya ambata cewa halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗaya suna yi ma Allah sujada, sai ga dalili yace ya khafuna rabbahum min fawqi, saboda suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su. Dan haka Allah ta'ala wato halittun shi suna jin tsoron shi, manyan halittun Allah suna girmama Allah, suna ganin girman shi, suna jin tsoron Allah. Kamar yadda cikin suratul Ra'd Allah ya ce wa yusabbihu ar-ra'du
bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
Allah ta'ala ya ce takwaran kwatsa tana yi ma Allah tasbihi, bihamdihi hada da godiya gare shi, wal malaikatu haka su ma mala'iku suna tsarkake Allah, min khifatihi saboda tsoron shi da suke ji. Kaga kenan waɗannan ayoyin sun karfafi wannan ma'anai cewa sammai da ƙasai sun kusa su tattarɗe su caccage su wawwazge saboda jin tsoron Allah. Sai wasu malamai suka ce a nan tun da ba a faɗi dalilin da yasa sammai da ƙasai suka kusa caccagewa ba, to za mu fassara shi da wani waje da aka faɗi dalilin. Shine cikin suratul Maryam Allah ya faɗi dalilin da yasa sammai suke kusan ɓaɓɓarkewa, shine saboda kafircin kafirai da iskancin ɗan iska masu cewa Allah yana da ɗa. Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, na'am
laqad jittum shay'an idda takanu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda
To kaji wannan ayoyin sun tabbatar da dalilin da yasa sammai suke son su cage su babbarke. Allah ta'ala ce an da'awlir rahmani walada, saboda kiristoci sun ce mai rahama yana da ɗa, saboda mushrikai sun ce mai rahama yana da ɗa, saboda yahudawa sun ce mai rahama yana da ɗa. Dama a tarihi waɗannan mutanen uku su ne suka jingina ma Allah ɗa. Mushrikai su sun ce Allah yana da ɗiya, ɗiyan Allah su ne mala’iku kuma ‘yan mata ne. To su sai zama laihinsu ya ƙara girma, saboda wato cikin iskancin ma akwai ƙarin iskanci. Domin cewa Allah yana da ɗa ba ƙaramin wato reni ba ne ga Allah da kuma zagi ga Allah ko, shi kaɗai ya isa laihi. To amma ban da haka nan kuma sai suka ce mala’iku ne kuma ‘yan mata ne. Shisa Allah ya yawaita yi masa martabe cikin Alkur'ani, har yace alakumuz zakaru walahul unsa tilka idan qismatun dhiza, yace innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa bama lahum bihi min ilm ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah wa innahum lakadhibun asfafal banati ala al bani ma lakum kayfa tahkumun. Da sauran ayoyi masu yawa na Alkur'ani wanda Allah ta'ala ya ta maida masa martani kamar suratul Zukhruf ko da sauransu da suratul Nahl, da za ka ga Allah ta'ala ya yi ta jinjina abun har a suratul nahl Allah ta'ala sai da ya dora cewa wato yanzu ku abinda kuke kyama kuke ba Allah ku a jahiliyyar ku in aka ce mutum ya hidi ya mace ya yake ji a ranshi sai ya ji bai ji dadi ba ko to yanzu abinda ku kuke kyama kuke jin haushin ma a ce kuna da yanzu shine za ku nuna jingina mu Allah to kaga kenan cikin kafircin ma akwai ƙare iskanci da izgili ga Allah to shi yasa wato waɗanda suka ce Allah yana da ɗa akwai mushrik na biyu akwai yahudawa Allah ya faɗe su a cikin suratul tauba wa qalatul yahud
wa qalatil yahud zayrun ibn allah wa qalatin nasara al-masih
ibn Allah kaga waɗannan kalolin mutanen a tarihi guda uku sune wanda tarihi ya haddace shedancin su waɗannan mushrikai da larabawa wanda suka ce mala'iku ɗiyan Allah da yahudawa wanda suka ce uzairu ɗan Allah ne da kristoci waɗanda su kuma har yanzu basu bari ba ko suna nan suna tai ji ma suke lada suke samu ƙara kusanci suke samu in sun ci Allah na dada to shi kuma Allah ta'ala ya ce manya-manyan halittun shi suke hasala idan aka ce Allah na dada manya-manyan halittu wanda su sun san girman Allah sun san tsarkin Allah bai dace ba a jingina mai da to amma sai ga wasu ƴan wato wasu ƴan ƙyamarai cikin halittun shi wasu ƴan tajamukai cikin halittun shi wasu suke bude baki suna cewa Allah yana da da to sammai suna kusan tsagewa akan wannan magana mai muni mai girma Allah ta'ala yace takadu samawati yatafattarna min fawqihi kenan sai zamo malamai a nan wannan aya sun faɗi dalilai guda biyu wanda saboda su ne sammai suke kusa su tsage wasu suka ce saboda jin tsoron Allah da ganin haiban shi da girman shi wannan kuma gaskiya ne wasu suka ce saboda an ce Allah yana da wannan ma gaskiya ne dama malaman tafsiri suna da ka'ida sun ce kullama kanatil aya tahtamilu ma'anayaini la yatanafayan fa innaha tuhmalu alaihima ma'an duk lokacin da aya ta zamanto tana daukar ma'anoni guda biyu kuma babu cin karo tsakanin su to duka ma'anonin guda biyu ana fassara ayar da shi saboda haka duka waɗannan biyun fassara ta ne takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna liftira'il kafaratil fajara biqawlihim anna allaha ittakhadha walada wa kadhalika aidan takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna min jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi wa haibatihi min fawqihinna to sai kalmar min fawqihinna da Allah ya ce ta saman su kaga an ce sammai sun kusa tsage ko amma sai aka ce daga saman su to yake ake nihi daga saman su nan ma malamai sun faɗi maganganu wasu malamai suka ce ai ana nihin wato sammai sun kusa tsage saboda duk ababe masu girma wanda suke nuna girman Allah ai saman samman suke al-arshi da al-kursiyyu gaba ɗaya suna saman samman ko to saboda haka kenan tunda ababan da suke ƙara musu ganin haiban Allah da girman Allah suna saman su to sai zamo daga can saman nasu ne za su fara tattarɗewa inda suka yi kusa ga abu shine min fawqihinna wasu kuma malaman tafsiri suka ce min fawqihinna ai ana nihin wato saban Allah da ake yi na cewa Allah yana da da nan kasa ake yin shi amma saboda tasirin shi da munin shi sammai sun kusa tsage daga can saman su ba wai daga nan inda suke kusa ga kasa ba a daga can sama suke kusa su tsage saboda wato a nuna abun wato radadin shi da zahin shi kwarai ne ya ketare farkon sammai can saman sammai suna kusa su tsage daga can sai zama wannan kamar fadin Allah ta'ala ne wa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zuba ruwan zahi saman kawunan yan wuta ta ina ake zuba ruwan zahi saman kansu amma sai yace mi yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wannan ruwan zahin suna silale suna naguje suna narkar da abin da ke cikin cikunansu kamar a yi wa mutum azaba ne a dora garwashin wuta akan shi amma sai ji radadin a kafa ko to shine wannan zulubin da aka yi a ƙasa aka yi amma su sammai daga can saman su suke neman su tattarde saboda munin zulubin wato da kasancewar zulubin yayi girma kwarai takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim kuma mala'iku suna tasbihi hada da godiya ga ubangijin su. To aka ce sabbihuna suna tasbihi ma'ana yunazzihuna Allah azza wa jalla, suna tsarkake Allah game da dukkanin wata tawaya da aibi. To kaga kenan wannan yana nuna kamar idan halittu na ƙasa su suna saba ma Allah, suna gayin kalmomi masu muni, suna jinginawa ga Allah, to su mala'iku suna tsarkake Allah, suna ƙara godiya ga Allah. Kenan sai ya zamo kamar faɗin Allah ta'ala ne, fa in yakfuru biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kuma kamar ayar da muka karanta ne a nan cikin suratul Fussilat, in fa in istakbaru فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Idan su halittun da suke kasa sun yi girman kai wajen bautar Allah, to su halittun da suke wajen Allah na mala'iku dare da rana suna tsarkake Allah, suna yi mai tasbihi, kuma ba su gajiya game da yin haka. Sannan wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mala'iku ma suna tasbihi da hade da godiya ga ubangijin su. Kaga akan fasara ta farko cewa sammai suna yin haka saboda tsoro, to su ma mala'iku saboda tsoro ne suke yi, ko kamar yanda ya faɗi a suratul Ra'd. Wa yastaghfiruna liman fil ard, kuma sannan suna roƙon gafara ga wanda suke bisa ban ƙasa. Kenan mala'iku suna roƙon Allah ya yahe ma bayin Allah da suke bisa ban ƙasa, ko to nan an saki abin, an nuna kamar duk wanda ke bisa ban ƙasa suke roƙon gafara. Ina mala'iku suna roƙon gafara ne ga bayin Allah na ƙware masu imani, ba su roƙon Allah ya yahe makahuri ko mushriki, ba su roƙon Allah ta'ala ya yahe ma. Amma idan kai musulmi ne mai imani, to kana cikin wanda mala'iku suke roƙa ma gafara, kamar yadda suratu Ghafir ta ambata, ko Allah ta'ala ya ce allazina yahmiluna al'arsh,
allazina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
Kaga wannan aya ta bayyana ma ko su wane ne wanda suke bisa ban ƙasa ake roƙon magafara. Allah ta'ala yace mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi suna tsarkake Allah, kuma suna yin imani da Allah. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, kuma suna roƙon gafara ga waɗanda suka yi imani. Amma cikin addu'ansu suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wa taba'u sabilaka, ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba kuma suka bi hanyarka. Yana wanda ba su tuba ba kuma ba su bi hanyarka ba, a zuwan nan ba ga ruwan mala'iku da su. Don haka wa yastaghfiruna liman fil ard, suna roƙon gafara ga wanda ke bisa ban ƙasa. Kenan wannan yana nuna su mala'iku sun san girman Allah, kuma saboda sanin girman Allah da suka yi da kuma jin tsoron shi da suke, sun san azabar shi yanda take. To yanzu suna tausaya ma masu imani da suke bisa ban ƙasa kar azabar Allah ta zo ta shahe su. Kisa suke roƙon Allah, Allah ya yi gafara ga waɗanda suka yi imani suka bi hanyar shi, Allah ya yahe musu. Haka ma za ka ji kamar yadda aya ta faɗi gaba, waqihimus sayyi'ati ko wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta. Allah ta'ala ya ce ala inna allaha huwa al-ghafurur rahim, ku saurara, lalle Allah shi ne mai gafara mai jinƙai. To wannan aya ita ma an rihe ta da siga ta hasu, kamar an nuna babu ma wani mai gafara mai jinƙai sai Allah, ba a samu. Kamar wannan kuma ayoyi sun tabbatar da haka, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah da sauran ayoyi wanda suka nuna Allah shi kadai ne mai gafara, shi kadai ne mai jinƙai. Kenan kamar wato suratul Ghafir da Allah ta'ala ce ghafirin dambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zu qawlan nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-azabul alim wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfirudh dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da sauran ayoyi. Dan haka Allah ta'ala shine mai gafara mai jin kai duk irin laihin da bayi suka yi, idan suka dawo suka roƙi gafara to zai gafarta musu shi sa aka kawo shi ghafur shi ga mubalaga cewa kullum wato haka yake Allah subhanahu wataala in dai zunubi ya maimaitu to gafara za ta maimaitu duk lokacin da zunubi ya maimaitu mutun ya roki gafara to Allah ta'ala zai gafarta muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mu Allah gafarta mu kurakuran mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba na'am to Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah wannan bawan Allah yake tambaye cewa shi yazo ya tarda ana tarawihi ba tare da shi aka fara amma sai ya bi liman ha aka kare tare da shi shin ya samu falala fa wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gayi sakamakon da za a ba wanda aka fara tarawihi da shi ha aka kare eh zai same ta insha Allah dalilin da yake nuna zai same ta shine domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salati duk wanda ya riske raka'a guda a cikin sallah to tabbas ya riske wannan sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo juma'a ya tarda raka'a guda to ya samu wannan juma'a kenan sai saura ya ci ko raka'a guda ko kenan kaga wannan hadisan duka sun nuna ko da raka'a ta karshe ce ake in dai ka samu raka'a guda tare da liman ya ida da kai ka ci ko kai daga baya to insha Allah ka samu wannan falalai muna roƙon Allah ta'ala aha
wani abu jika shi a ɗai. To da yau yamma mai saidawa sai ya ce tun da kai ne zan saida ma. Bari in rage ma sai ya rame yana ya rukusa cikin kuɗin. Wannan rukusai nashi ne ko ko nan da ya ba shi kuɗin.
Na'am. Wannan yake tambaye cewa mutum ne ya baka jika sha ɗaya haka ake saida abu kowa sai. Ya ce ka je ka sawo mai ko da ka je sai aka katari wanda zai saida ma ko ya san ka ko kuma wato ya ga cancantar ya maka ragowa saboda kai ko. Sai ya ma ragowa ya rage ma jikka guda ka sauyi jikka goma to wannan jikka gudai yake tambaya ta ka ce kai da aka aika ka sauyi ko ku ta wanda ya aika ka ce to abin da ya zama ɗiyauci shine ka maido ma wanda ya aika ka ka ce mashi eh da yake mutumar ya sani sai ka mai sharhi ya ga dama ya bar ma ko tun da aiso ne kake ka dauke jikai dan haka in kai sharhi tana yiwa in ya fahimci kai aka bar ma shi ya bar maka ko yana eh da yake mutumin tsohon aboki na ne ko kuma mun san juna da shi to da naje ma jikka goma ma ya saida mani yace tun da ni ne ya mani eh ya mani ragowa jikka guda shine nace to bari in zo in sanar da kai to kaga tana yiwa in ka mai bayani da kyau shi ya fuskanci kana bukatar jikai ya ce ka rike ta abinda yake nuna cewa ya hi cancanta ya hi zama daidai ka dawo da jikkan nan ga wanda ya baka sabtu ya aike ka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tura wani sahabin shi ya sawo mashi dabban layya sai ya bashi wato ya bashi dinari akan ya sawo dabban layya ko da yaje dama kwararren dan kasuwa sai ya sayo dabba wato guda biyu kenan da ya sawo guda biyu sai ya saida guda kuma da dinari guda kaga ai shi dinari guda aka bashi amma da yaje sai ya san yanda ya sawo biyu to ole ne kawo biyun kuma sai ya sa guda kasuwa ya saida ta kuma da dinari guda ya ci riba ko sai ya dawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabban layya kuma da dinarin shi da ya dawo manzon Allah ya ce ya aka yi sai ya ce ai gashi yanda aka yi zuwa na dan jujjuya na yi harakoki da yake dama ni dan kasuwa ne da na samu riba shine na sawo yanzu nan wurin ribar ci kuma ga kuɗin ka an dawo ma da su sai manzon Allah ya mai addu'a sai aka ce wannan sahabin shi ko ƙasa ya saida sai ya ci riba saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mashi ta Allah ya sanya albarka cikin lamarin shi to mahallo shahidi kaga yanzu wannan ribar da yace kai in kai ne sai ka fara lissafi to ta wacce ko ta wanda ya tura ni ko to abin da ya kamata kai fa aika ka akai kamata in ma kana son wani kaso to ka zo kai bayani kai sharhi sosai ka nuna kana da bukata amma a kaida wanda ya tura ka to wannan nashi ne zaka dawo mashi da bayani wannan dai shine a takaice akwai wata tambaya ko shi ke
ba tashi da janawa
Eh na'am.
Da yawan ka ba su wajen kada kudi da na dare, kudi da rana.
Eh.
Ko yayi sauri. Yani ya azumi shi.
Mutum ne ya tashi da janaba amma bai yi wanka ba sai kusan karfe 4 da rabi na dare ko 5 da rabi. A wajen 5 da rabi ko na dare. Sai to yace ya sahur kin shi yake. Sahur kin shi daram yake. In ma bai yi wanka ba sai karfe 7 na safe. Bai da alaka da taba sahur kin shi. Domin saboda ya halatta mutum ya tashi da janaba yayi sahur sai daga baya yayi wanka ko? Eh. Abinda dai ba abinda ya sama ba a san a ce sai da sahi saboda ya samu yi sallah amma in banda haka nan da ko sahi kai bai taba azumin shi sai dai samu zunubin kin yin sallah cikin lokaci amma bai da matsala kenan kasancewar mutum yana da janaba bai hana yayi sahur eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi sahih Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi da janaba kuma janabai har ma marawaitan hadisin suka ce min ahli dan a nuna ma ba janaba ba ta mafarki kenan da gangan da aka takalo janabai ko janaba ta iyalin shi kuma sannan ya tashi yayi safar kuma sai bayan ya gama safar sannan yayi wanka kenan dan haka babu matsala insha Allah da mutun ya tashi da janaba kenan yakan iya yayi safar lahiya lau daga baya yayi wanka da dan dai su yayi wanka da wuri saboda ya samu sallah shikenan ko to alhamdulillah muna fatan Allah ta'ala ya karba mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu aladiyatuhu wa sirru allahumma innana amanna fakuna ma'ash shahidin allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal allahumma atil husana taqwaha zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم ارزقنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.